Wani rahoton kwamitin majalisar wadda ya yi nazarin halin da lamarin ilimi ke ciki a Kano ya alakanta faduwar da dalibai ke yi a matakan jarabawa daban-daban da rashin wadatattu kuma kwararrun malamai a makarantun jihar. Hakan dai yana zuwa ne kimanin shekara guda bayan da gwamnatin Kano ta ayyana tsarin ilimi dole kuma kyauta a matakin primary zuwa secondary ga 'ya'yan jihar. Wani rabin Kabiru Alhassan Dashi da ke zaman shugaban masu rinjaye a gauran majalisar dokokin ta Kano ya yi karin bayani.
Wato ilimin ya shiga wani yanayi mara daɗi a jihar Kano. Za a ga makaranta da ɗalibai sama da 2000 amma sai ga malamai an ce ba su fi 10 ba ko 11. Sai ga musamman kwasa-kwasan da aka fi son a ci English da Maths. So duba da wannan matsaloli da sauransu da yawa muka ba gwamnati shawara cewa lalle-lalle ta duba kuma ta ɗauki waɗannan malamai. Saboda akwai 'yan bago da na hana ɗaukar ma'aikata. Shi ne muka ba da shawarar cewa abin da ya shafi bangaren lafiya da ilimi a cire wannan 'yan bago ya kasance ana ɗaukar malamai da ma'aikatan asibiti akai-akai wanda shi zai kawo sauƙin wannan matsalolin da muke fuskanta.
Ko da yake masu nazari da sharhi akan harkokin ilimi na cewa yunkurin 'yan majalisar dokokin ya yi daidai, amma batun rashawa da cin hanci da kuma cusa harkokin siyasa da 'yan siyasar ke yi a fagen ilimi abin damuwa ne. Kamar yadda Comrade Hayashi Aibu Ngogo ke tsokaci.
Ai mutum akwai matsala ta cin hanci da rashawa kuna cikin masifa. Wannan ita ta kawo rashin yarda da ke tsakanin al'ummar ƙasar nan da gwamnatocin ƙasar nan. Matsala shi ne duk inda kake tunani a kowace irin karka ta rayuwa, ta ilimi, ta lafiya, ta komai, cin hanci da rashawa shi yake shiga gaba kafin komai. To wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa al'ummomin ƙasar nan dewa daga ciki ba sa yarda da dukkan wani abu da gwamnati ta zo da shi, komai kyansa, komai gaskiyarsa, komai daidansa, komai kyansa. In dai gwamnati ce ta zo da shi, ana tunanin daga ƙarshe rashawa da hanci za su kasara shi. Ne wani kuɗaɗen da ake fitarwa ga harkar ilimin nan zai koma cikin aljihunsu mutane. To kaga irin wannan duk su suke kasar dukkan wani muradu da gwamnati ta zo da shi ga al'umma ta. Duk abin da gwamnati ta zo da shi ba za su yarda ba.
Sai dai Honorable Kabir Dashi ya ce majalisar dokokin ta Kano za ta sanya ido sosai domin kaucewa yanayin tsoma harkokin siyasa ga batun ilimi a Kano.
In ba za ka gara kuɗin mu za ka ga mun yi chat umarna kamar wani table cewa malamai turanci a ɗaya 1000 ina jin 1500 da wani abu kuma dole sai wanda suke karanta turancin. Masu lissaji ina jin 1300 da wani abu su ma dole sai wanda yake da NCE ko digiri a kan lissaji. Saboda haka magana wai ko za a sa siyasa ko mai anan kaga an yi maganin ta. Kowanne darasa su ma mun bayar ba ce muka yi kawai a ɗauka da ka ba. Muna fatan wannan tsarin da aka zo jama'a za su taya mu da addu'a Allah ya sa a yi nasara ya tabbata kamar yadda aka shirya shi a takarda.
Ba ga karancin malaman koyarwa, batun cunkoson ajujuwa da kamfar kayayyakin aiki da za su tallafa wa sha'anin koyo da koyarwa na daga cikin kalubalen da harkokin ilimi ke fuskanta a Kano musamman ma a yankunan karkara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.